Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM duka a can Niger din. Haka za a iya jin mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sada Sojangi.
Maryam, an wanda ke daga Maryam ne?
Yawa, alhamdulillah.
Da kuma ni Usman Ahmad Kabara a cikin shirin.
To a yau Talata 12 ga watan Satumbar shekarar 2017, za mu yi magana ne akan wani tsari na haɗe makarantun allo da kuma na zamani don inganta yara manyan gobe. Tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan aka kaddamar da wannan shiri.
To amma kuma shiru kake ji idan aka ɗauke wani makamancin wannan tsari da yake gudana a kanan daba a Najeriya?
To sannan ta yaya malamai da masu fashin bakin al'amuran yau da kullun suke kallon al'amarin na zaman sir da karatun allo ba kamar yadda aka saba gani ba a baya?
Makarantun allo da masu ne makarantu na asali wanda musulmi mumini ya yi imani da su, saboda su ne suke koyar da alkur'ani tsantsa. Makarantun islamiyya bayan alkur'ani suna koyar da hadisi da fiqhu, dan bambancin kenan da aka samu aka yi tunani ana so a haɗe waɗannan guri guda. To bayan kwana kaɗan abubuwan suka yi tsada.
Za mu tattauna da Malam Sharif Al-Muhajir, masanin fiqh, da kuma Sheikh Tijjani Balaƙala Rawi, babban sakataren ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyar ɗariƙar Tijjaniyar ta ƙasa. Haka zalika kuma za mu tuntuɓi mai fashin baƙi Musa Zubairu a Najeriya don jin yadda wankin hula yake neman kaiwa dare game da yajin aikin
na malamai. Kin san almajirancin zamanin kenan na jami'o'i kenan,
wani suka tafi za mu ƙara yin
ko domin har yanzu ba a samu wata ingantacciyar matsaya ba su da masu fashin
ganjin wai ina mafita ne
haka yake. To amma kafin sannan za mu fara ne da tambayar mu ta wannan rana da muka yi muku.
Sakon farko ya fito ne daga Inyas mai gida Garanya. Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Yace in dai ana so a samar ma wannan bangaren mafita, ya zama dole a keɓance masu wajen karatu, a keɓe masu wajen karatu. Kuma idan sun kammala karatun, maimakon su tafi yawon barace-barace, sai gwamnati ta gina wata masana'anta da za su rinka aiki a ciki. Ko ba komai, gwamnati ta samu ƙarin kuɗin shiga, su kuma mabaratan sun samu hanyar dogaro da kai sabanin yawon barace-barace.
Sai kuma sakon Nasiru Kainawa Hadeja Albani yace a wasu shekarun baya iyaye ba su da tashin hankali idan suka tura ƴaƴansu neman karatu na Muhammadiyya. A yanzu zamani ya sauya, rayuwar gurbatattun mutane sun yawaita. Yaro a gaban ka ma ya yi kare balantana, ka dauke shi ka kai shi wani gari da sunan neman ilimi. A matsayinka na uba, ya dace ka dau danka na cikin ka ka kai shi karatu ya shafa sama da shekara ba tare da ka je ka gano shi ba. Wasu ma sai su shekara 5 ba tare da sun je gida ba, sannan uban bai je inda suke ba. Ka tura danka karatu, baka damu da cinsa da shansa ba, kai dai buƙatar ka yi karatu. Iyaye sai ku duba ku gani, yanzu duniya ta lalace, ba kowane ɗani ake tura shi karatu yayi abin da ake so ba. Kamata yayi idan ka tura danka karatu ya zamo kana kai masa ziyara akai-akai, sannan ya zamto abincin da zai ci ba sai yayi bara ba, ka riƙa kai masa lokaci-lokaci. Kuma ya zamto shi malamin da ka kai masa ɗanka mai tsoron Allah ne zai kula da tarbiyarsa yadda ya kamata. Allah ya sa mu dace.
To amin. Sai Adamu Sabi'u Wangara yace salam yau da gobe. Ni a gani na iyaye su daina tura ƴaƴansu almajiranci, su bar su gida, su dinga ciyar da su, suna tufatar da su. ita kuma gwamnati ta dauki nauyin malaman su.
Sai Buba mai goro gashuwa yace akwai hanya da dama kamar a dinga yawaita karatun Qur'ani a makarantun boko tun daga matakin primary har zuwa jami'a. Haka zalika duk wani malamin allo a ce shi ma yana daukar albashi duk wata wata.
Sai Shafi'u Muhammad Lawan Kafiyos daga jihar Bauchi yace hakika yanzu zamani ya canza kai ya waye. Rayuwa bata inganta a wannan zamanin sai da ilimin boko. Saboda haka ina fatan gwamnatin Najeriya za ta taimaka wa makarantun allo da wanda za su koyar da su karatun zamani saboda yanzu kida ya canza ya kamata rawa ta canza
haka ne sai Kamarar Zakari Adamu Kwantakore yace za mu iya inganta karatun allo ta hanyar zamanantar da shi kamar samar da kyakkyawan muhallin karatun ɗaliban wurin bacci mai tsafta samar musu da tufafin sawa mai kyau hada karatun da na zamani ta yadda almajiri zai tashi da ilimi biyu Arabic da boko sannan iyayen almajiran su rika kai wa ɗiyan nasu abinci tare da kyautatawa malaman
sai Ahmad Yarima yace ya kamata gwamnati ta bude makarantu kamar yadda na boko suka bude sannan su dibi malamai sai su haramta na gargajiya
Sai Umar Abubakar Umar yace assalamu alaikum yau da gobe in ana so a inganta karatun allo a Afrika da ma duniya baki daya to a saka darussa a makarantun boko kuma duk inda ake karatun allo ya kamata a ce jami'an bada ilimi su dinga ziyartar wajen domin koyar da tsafta da kuma koyar da karatun boko domin har yanzu a Najeriya karatun boko ba ya shiga ko ina bane baya ga Abuja to da wuyan gaske ka samu inda ake yawan turanci a sauran jihohin arewa ku tashi lafiya yau da gobe
sai Muhammad Shehu ce ai ba a hada gudu da susa addinin Islam ba ruwansa da Yahudanci dan haka makarantun allo a basu a yadda suke kawai ba sai an yi wani iyayi ba
sai Awwal Usman Chalidi yace yau da gobe ya kamata gwamnati ta shigo cikin shirin dumu-dumu wajen gama makarantun allo da na boko a waje daya kuma ƴan jarida akwai rawar gani da za ku taka nesa ba kusa ba wajen fadakar da iyayen yara kuma ya kamata su bada goyen baya a karbi shirin hannu bibbiyu
Sai Hassan TC yace gaskiya kamata yi ana gina makarantun allo kamar yadda ake gina na boko kuma ana ciyar da su kyauta saboda rage yawan barace-barace akan tituna
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @Ibrahim yace yau da gobe kamar yadda in mutun ya sa ƴaƴansa a makarantar zamani yakan daukar wayeri ƴaƴansa to haka su ma makarantar allo ma
sai da ƙarshe @Muhammad Garin Rijiya yace kawai ya kamata iyaye su dinga tura iyayensu karatu don Allah ba dan sun gaji da su ba kuma a ingantattun makarantun da gwamnati ta san da zaman su
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
wato sun yi maganganu Maryam da Safinatu sun to kowa ya faɗi nashi ra'ayin da kuma yanda yake kalla al'amari wani ya ce wai karatun addinin Islam ba ruwan shi da
Yahudanci
ko ka ai musu iyayi
to a yanzu wani kuma sai ya ce kuma
zamani ya canza
dole kuma kida ya canza dole rawaita canza
kuma laifi ne dan ka koyi an ce koyi karatun addini an hada maka da na zamanin da kake ciki ai ina ga ko annabi ya nuna mana ai ta malaman mun ji suna cewa da na bani ko
wani
da na bani mun ma wala distin ko a tana ne aka ce je ka nemi ilimi ko ba
abun
ba
ta da fi duniya
sarata ba ta duniya ne kawai da lahira da duniya duka ake bukata
da kai almajirai da yawa ma da sun yi bokon yanzu suna ganin alfanin shi
sai ma a ilimi fa ba ta
to yanzu kan saboda muna ta lalaban Musa Zubairu Mujumi ake cikin maganar yajin aiki amma kamar layi yana dan tutsu to kafin mu same shi din aikin ga kami biyu bari mu je ga Sharif Almuhajir Maryam idan muna tare da shi yanzu haka
to sai mu ji insha Allah to assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
jama'a Sharif barka da warhaka
barkan ku da aiki ya fama
wallahi alhamdulillah ga ni
barka da shigowa barka da zuwa
barka da hajjia Maryam ya aiki
lafiya kalau alhamdulillah
ga Safinatu nan ma tana jin ka tayi bakan
na gaishe shi
eh to kike jimila barka da fama
Safinatu yawa
yawa
na ce wannan maganar da muka faro ta maganar karatun allo din nan wanda dama mun sha taba maganar a baya to amma wannan maganar da muke so shine mu ji shi wai ina aka kwana ne maganar tsarin nan da aka so da shi a waccan gwamnati ta tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan inda aka yi maganar cewa a haɗe makarantun tsangaya da na zamani shin ku da kuka matasa kun san fiqihu kun san karatun Allah musamman yanda ka fito daga jihar Yobe na sannan ne dama ake cewa an tafi su gabas karatu duk wararen nan ake yi me zaka ce da farko
gaskiya ne So farko dai kamar yadda ka sani ko tsari na ilimin addini ko Qur'ani wani abu ne wanda yake da dade a cikin al'ummarmu wanda dade wasa ta gabaci duk wani tsari na ilimi na boko da yazo mana sai saboda ka mu a yanzu wani ci baya ne a gare mu mu dinga magana akan cewa wai yanzu ne muke son mu zamanantar da ilimin addinin mu saboda kasancewar shi da ade a cikin mu kuma da shi mutanen mu suka waye kuma da shi mutanen mu suka yi fice akan sauran kabilu na Najeriya baki daya so alhamdulillah bayan dukkan abubuwan da muka yi ta fada da kuma abubuwan da muka cece a baya a tattaunawar mu da ku da kuma tattaunawar a baya mun gano cewa gwamnati ta yi sake wajen wannan ilimi kuma ta bari mutane har yanzu su suke yin shi da kansu kuma suke kafa shi da kansu kuma suke ciyar da shi bayar da shi da kansu sakamakon haka sai ya zama gwamnati ba ta da iko ko kuma ba ta da wani alkadari na zuwa ta ce mutane ga yadda za su saboda ranar da nayi samu kuɗi na da kaina na wahala ta nake tsanin gidana ba zai saka ce ni da wani tukuri zan ci abinci na ba to kamar misalin da na bada shine a wancan karan akwai makarantu adadi da ya nuna cewa akwai akalla makarantu na allo na tsangaya a garin Maiduguri kawai wanda ya kai 29,000 wanda kuma makarantar gwamnati ta boko gaba ɗayanta tsakanin primary da secondary bata wuce 1,500 ba to kaga in har
can kace 29,000
amma tsangayoyi 29,000 kaga wannan ya nuna cewa ga inda mutanen wannan gari suka fi mai da hankalinsu to da kamata yi gwamnati sai ta shigo ta tallafa wa wannan bangaren kuma ta bangare ɗaya tana ƙara kwadaitar da shi yin ɗaya bangaren nata to wannan gaskiya shine asalin abin da har yanzu gwamnati ta kasa yin hoɓɓasa wajen shi kuma har yanzu shine babban matsalar mu
yanzu
ne suke karantar da kansu addini ba
babu gwamnati a ciki yau yanzu a matsayinka na wanda yayi karatun addini yayi a zamanancen ya in aka ce yau yayi kamata misali ayi da wayannan makarantun har a zamanantar da su yanda ba a bakanta ma mai tsangaya rai ba ba a bakanta mutanen gari rai ba ba a bakanta gwamnati rai ba kowa ya samu abin da ya kamata ya samu a hada a matsaya daya ya zaka ce
farko dai in har ana son ayi wannan tsarin to ba wai gwamnati kawai ta shiga ta fara yin nata daban kamar yadda ta fara yin tsangaya islamiyyar tsangaya nata ta yi su a gari ta yi su a garuruwa ba haka ba ya kamata na farko ta fara kirawo mutanen da take ganin cewa ba ta son kiran su din wa'innan malaman tsangaya da na almajirai din ta kirawo shugabannin su da jagororin su kuma suna nan na tabbata suna za su amsa kira in ta kira su ta zaunar da su su tattauna su yi muhawara kan wani haɗin kai ne za su bayar wajen inganta wannan tsarin da suke bayarwa kaji na farko kenan na biyu gwamnati ta gabatar da ƙudurinta na ƙoƙarin shigar da ilimin zamani a wannan karatun da ake yi na uku gwamnati ta yi tunanin yin tsarin wani abu da ake ce mishi institutionalization wato ta shigo wajen tallafi ta ba da gudunmawa kamar yadda take hostelin ɗin ɗalibai ta ba su abinci wa'inda ma in Najeriya ne suna da haƙƙi a hostelin ɗinsu a ba su abinci
dan
ba wa malaman su dan allowance ka gane abin da nake
shi ne a sa tsari
wato yawa sannan kuma sai ta yi population control wato ta kiyaye adadin kowane mutum ya zama akwai adadin ɗaliban da zai iya karantarwa
to malamai
adadin nan kuma shi zai iya saka gwamnati ta mai da hankali akan yaya ɗaliban suka je wani gari suka je da sauransu wannan dai hanyoyi ne wa'inda za su taimaka akwai wasu amma wa'inda za su iya taimaka
su gane
to malam su iyaye su kuma wace rawa ya kamata su taka ta wannan
tambayar da na so in bi shi kenan Maryam saboda malam da kwai na san iyaye da yawa wanda zaka ga suna kai ƴaƴansu karatu ne yawanci wanda ke ƙauye suna kai ƴaƴansu almajiranci ne amma abin mamaki sai kaga da lokacin damina yayi kuma yaran sun koma gida sun yi aiki
ba
to wani kira zaka yi ma iyaye kan suna tuba a yaran almajiranci ne dan karatu koko dan sun ba su iya kula da su
yawa
za mu iya fahimtar cewa shi asali to yara almajiranci birane ma ba makasudi su neman karatun kadai bane gaskiya akwai su dalilai na tattalin arziki da kuma wani yanayi ne kamar kirani da sauransu wannan wani abu ne wanda shi yasa nake burin su shigo cikin wannan harka idan ta shigo za ta yi makarantu a nan kusa da inda suke to kaga mutum ba shi da uzuri da zai dauki dan shekaru
wata wabiya
ai muna da hukumar nan ta yaki da safara da kananan yara kaga in akwai wani ta shigo ta yi maka inda za ka yi karatu a nan kusa da kai sai kuma ka karya doka dole ƙarfi da yaji ta ya kamata hukuma ta zo ta duba ka ta yadda za ta hukuntar da kai saboda addinin musulunci bai daka haifuka
ka ban zatar ba
shekarun balaga kuma ka dauke shi ka kai shi wani gari wannan kalmar almajiri ko ko hijira ta neman ilimi da ake mutane ba su fahimtar zahiri cewa sahabban annabi fa bisu yadda ayyan su suka tafi wani gari neman ilimi ba
yawa to ya suka yi nasu yawa dan ba da misali mallam sharif saboda mutane su gane din naji dadin wannan magana ta kada ko na cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci dama ai bayan manzo ya wuce su ake kalla ake koyi da su ka ce ba su kai yaran su ba yaya suka yi tsarin ya dama zan ce to su ya suka yi tsarin to nasu
abin da suke a wannan tsarin ne shi ne sun ware mutane waɗanda suka karɓa karantar da ɗan yara misali zan ba su da ya zama ba malami ba amma misali Hajjaj bin Yusuf wannan malami ne na yara misali Umar bin Abdulaziz shi ma khalifa ne kuma ya taɓa karantar da yara ƙanana saboda haka abin da suka riƙa kenan wannan islamiyyu irin wanda muke da shi yanzu a ƙofar gida a kusa da anguwa shi ne kuma abin da suka riƙa yi suka riƙa karantar da ƴaƴansu da kansu kuma suna kula da tarbiyyarsu wannan shi ne abin da muka gada a addinin musulunci amma ba mu gaji mutum ya haifi ɗa ya kasa yi masa tufafi ya kasa ciyar da shi ya ɗauke shi ya kai shi wani gari don ya yi bara sannan ya ciyar da kansa kuma ya sami ilimi wannan wannan ɗabi'a ce wadda gaskiya ba mu da gadin ta a asalin addinin musulunci abu ne wanda duk kawai muka gan shi a nan Afirka ana yi kuma yana ganin har yanzu Afirka ake a sassan duniya.
Mallam Sharif da kwai mutanen gari su kuma za ka ga da kwai makarantun allo da ke cikin unguwanni za ka ga yara wasu in ka gansu almajirai ne amma suna da hankali suna da yanayin da cewa idan aka taimaka masu za su zama wani abu saboda da kwai yaran da na sani almajiranci yake irin wanke mutum yana dan karami mai gidan shi wanda yake mawaye lura yaran na da fasaha
da kawai
ya je har garin su can cikin Niger aka tsuna wannan abin ya faru ya je har garin su Niger ya samu iyaye su suka yi magana cewa su ba shi amana shi zai rike amana magana da nake maka yanzu yaron nan yana nan yana karatun likita a Kano
to kaji to kuma daga almajiranci
yaron wanke-wanke kusan shekara ya kusan shekara kusan 10 wani abu a tare da shi
yawa akwai rawar da za ta taka
ya zama ka gane yanzu zumunci suke tsakanin shi da iyaye to mutanen gari me za su
rawar da za su taka
idan ka ga ya ma su tabo batun wannan magana ba ta bai na saka mutum kan hanya
kan mutum
min yaro kamar dan shekara 4 fa sai kaga inda iyayen shi zasu baka ma kai zaka iya rike shi
to wani kira mutanen to yawa mu je almajir
to shi da mu akwai exceptional case dukkan malaman mu wanda suke karantar da mu addini a yanzu galibin su zaka ga sun suna da asali da karatun addinin da ada almajiran kuma kwakwalwa ta yaro da zai iya baro iyayensa amma ya zo ya rayu kuma har ya zama abu na gari kamar da kika ba da misali don nan ya samu kwakwalwa ta yadda exception kwakwalwa ce wadda lalle lalle akwai irin wannan to abin da ya kamata al'ummar gari su rika yi su ga irin wannan a na wani garin shi ne taimako wajen taimakawa wajen kamar yadda wannan mutumin ya mai da yaran nan iyayensa sannan ya ɗauko inda hali wanda ya ga cewa ya ga yaran da zai iya yi masa amfani ko kuma shirin karan amfani ya kamata ya ɗauki wannan yaron ya yi masa tsarin adoption a musulunci yana da wani tsarin da yake kana shi a tabanni kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tabanni na zaid bin thabit ko bin haritha ya yi tabanni sai ya karbe shi a matsayin ɗansa to haka ya kamata a ce iyayen mutanen mu suna yi da iyayen da ƴaƴayen da aka kasa rike shi amma kun ga mutiya sana kuma da hankali a kan wannan saboda kar wannan ya zama tabi'a kuma ana haihuwar ƴaƴa a wasu garuka kuma ana kawo su da ƴaƴan da iyayen da hannun wasu sai su zama wannan yana abu ne amma ta tabbas za a iya yin irin wannan tsari
Mallam Sharif ni da ina so in ji tunaninka game da wannan batu a kwanakin baya hukumar kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF ta fitar da wani rahoto cewa Najeriya ta fi kowa ko ta fi
kowa kasa yara wanda ba sa zuwa makaranta inda aka ce wai sun kai yara miliyan 10 da dubu
wanda gaba ɗaya
kuma aka ce kuma akasarin wannan lambar nan ko sun fito ne daga arewa me kai ya kake kallon wannan ya kace da wannan
eh mana to ai kin ga su tsari makaranta a wajen su mu kuma sai in ni zan iya cewa wannan magana ba gaskiya ba
to menene gaskiya
mahangar makaranta a wajen su ita ce makaranta ta su ta Western Education mu kuma mahangar karatu a wajen mu galibi yana fara da karatu alqur'ani da addini to shi a wajen su idan mutum ya zo in aka tsara shi da kai ne karatu alqur'ani da addini shi a wajen su wannan ba karatu bane in muddin ba ai hada wannan ilimin a waje dai aka address aka gabatar da wannan a matsayin shine salo da muke amfani da shi ba kullun za su ringa samun cewa adadin ma daliban da suke yaran da suke ganin makaranta karuwa ma yake dubawa
eh to
yanzu mutane ƙara rayuwa suke ko kokarin ƙara ilimi ta dan iyayen su a duniya
yawa to malam sharif misali yanzu yanda kace yawa kamar yanda kace ya suna kallon mahangar lissafin su a matsayin cewa makarantun zamani ne na boko da sauransu shin yanzu kai a matsayin ka na sharif kuma mai fashin bakin al'amura kuma kana kallon abubuwan da ke ji yanzu idan nace ka auna mun a ma'auninka kana ganin cewa wani kaso zaka iya ba dawa cewa lalle yaran mu na arewa ba sa zuwa makarantu yanda ya kamata
gaskiya kaso ne mai yawa idan har ya dauki makarantu masu tsari idan na dauki karar makarantu masu tsari wanda suke da tsari ko da na islamiya ko da na boko yanzu misali na ce maka makarantun islamiya a garin Maiduguri a hasashe abin da ya nufi islamiya wanda suka rajista 1877 ne wanda suka rajista a shekaru biyu da kauci amma makarantun tsangaya 29,000 to kaga kuwa adadin 1875 babu shakka kaso mai yawan gaske yana iya tun kasan ma da sun suka faɗa ba ba sa zuwa makaranta mai tsari saka matsalar ita ce ba wai ba a karatun bane a tsara karatu
saboda gaske
manhaja ta cewa ana karatu mai tsari to anan kaga dole mu kira ga gwamnati da kuma malaman makarantu da kuma iyaye da kuma su duk wani mai hannu da
mai hali
da wani abin akan maganar wannan tsari da muke
cewa eh to mu kalli maganar tsarin nan akwai maganar da wasu suke yi wanda yana ɗaya daga cikin mu kanmu a jaridance muna bincike akai mun kuma gano wasu abubuwa yawanci za ka ga tsarin nan da aka kawo na maganar tsangaya kamar ɗazu muna magana da Maryam take cewa abu ne mai tsada ɗaya kenan wanda in gwamnati za ta yi za a kashe kuɗi
shi gwamnatin Jonathan ma ba ya so ya ce ya yi na guda 100
da waye to ka ga da tsada
sai kuma a shekarar da ta gabata wannan gwamnan Adamawa ya waye nan makarantun waye sun yi tsada ba iya wannan
su ba da kyawun da ya kamata nauyi
malaman ma mai sauraron mu a Suleiman Bajoga ya ce an gina a makarantar a garin Bajoga amma gwamnati ta
barwai
ya dauka malaman ma shi kanshi da biyan
yawa to bayan wannan to misali bayan wannan maganar tsada kuma akwai maganar cewa su kansu malaman tsangaya wasu ba sa so ai wannan abun wasu suna so su kansu kuma yan siyasa wasu suna ana ganin cewa ai suna da nasu ra'ayin a siyasance a ciki wato kenan bangaren siyasa ga malaman su kansu ya kuke kallon wannan auna mana wayannan abu
farko ba ga tsada ita kan don ta saka education a matsayin abu
hello
to
na ga line shi yana
ya ma
line shi yayi tutsu
ni kuma ka san ya dauko bayanan nan ina so ƙara ji shi ma me zai ce game da wannan akwai wani da ya faɗa magana nan cewa me ya hada addinin karatun addinin musulunci da kuma na yahudanci to shi ma ina so in ji wannan me zai ce ga wannan
haka to ya ce bari zai sake lalubu mana shi muji ko kullewa yayi mana muji ko da minti ɗaya ne dai yawa to kamar yanzu a cikin masu sakonni akwai wani Muhammad Yahaya Sabo yace gwamnati ta inganta karatun almajirai ta hanyar kai musu taimako to sai kuma akwai wanda shi ma Ahmad ne Bajoga ai ba wanda ya karanta a cikin ku ko yace wannan wasu mutanen ba sa kai ƴaƴansu makaranta allo sai dai in din ya gagare su kenan wato
sai ka san ce
kwarai mukan ji
zaka ce
samu
kai sani ko yanda abin nan kamar yanda yake kallon yanda ya sa mutane ba su karban irin karatun boko sosai din kamar yanzu alal misali muna zaune ni da ku din nan sai wasu su zo su ce muna ai duk karatun da muka yi na boko da na waye din nan duk ba karatu bane ba a ce duk wannan jami'an nan da kike kaje din nan wannan ba shine karatu ba wannan ne shine hanyar to mutane suna da wannan
ingancin tunanin ingancin wato gashi ya dawo yauwa kana da sauran minti daya kadan karkare mana kare layi ya maka tutsin gaba daya
to gaskiya ne makaranta dai ba kai tsadawa malaman makaranta kuma da suke bada malaman al'adu da suke bada dan wahala wannan kuma wajibi hakan yana iya faruwa saboda rashin wayewa ya kamata a wayar da su sannan kuma al'umma gaba daya kamata a kira hankalin kowa da kowa da mutane da su gane cewa in dai ilimin addini ake so to dole abu da shi da tsarin zamani shi addini wani abu ne wanda yazo da zamani yake tafiya da zamani shi ma annabawa sun tafi akan zamanin shi ne da kuma wayewa irin ta zamani saboda haka yanzu lokaci yazo da za a yi karatu da kwamfuta da majigi da sauran tsare-tsare na karatu
baka da karatu
da shigo ta saka dukiya a yi kokari a karanta da ƴaƴan mutane rashin yin haka shi ne yake kawo na rashin zaman lafiya da tarzoma da wasu mutanen da ba su da training zuwa suna gaya wa mutane wasu abubuwa na tsatsauran ra'ayi daga ƙarshe da sun ɗauki makamai
suna
hana da zaman lafiya hannun ya zama dole gwamnati ta maida hankali a kai dukkan al'umma su maida hankali a kai saboda wannan abin idan ba a yi ba kowa da kowa ne daga baya kuma yake zuwa shiga cikin halin ƙaƙalika yi ina fata ina yi godiya da su ba mu wannan dama mu bayyana ra'ayinmu kuma ina fatan abin da muka faɗa daidai a ciki Allah ya yi mana
Alhaji mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka bada babba sannan a mako mai zuwa fadasawa zamu ba wai mun gama kenan ba zamu jiwa bangaren gwamnatin shin ina matsayin wannan tsarin ya tsaya ne a gwamnatin can ma misali karin mu ji shiru to sannan kuma yanzu dai kan sai in ce bari mu lallaba mu dan ji wannan sako daga bakin malama Safinatu kina da bako a ciki ko wanda zaki rufe mana shirin da shi
matashin babban malami Usman yayi hira da wani babban malami akan lamarin almajiranci
sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe ki ama
to akramu kallah barka da warhaka da wa muke magana
Tijjani Balakal Rawi Secretary General na ungiyar manazzamat Tijjani Islam na kasa gaba daya Tijjaniya
mallam muna magana akan almajiranci ne da muke son mu taba a yau maganan cewa ana son da kasan da dadewa an kawo maganan tsarin zamanin wancan shugaba Goodluck da ya wuce an kawo tsarin cewa ana son a hade makarantun tsangaya da na karatun boko a hade su su yi lokaci daya shin a wurin malamai ire-iren ku wannan tsarin yaya ina ya kwana ne wai
to alhamdulillah an yi kyakkyawan tunani kuma aka yi kyakkyawar niyya wanda ni alfarma san kin musulmi yana ciki ba na mantawa da gwamnati mako na gwamnati wanda kuma ne yanzu da sauran malamai na addinin musulunci makarantun alada masu ne makarantu na asali wanda musulmi mumini ya yi imani da su saboda su ne suke koyar da alqur'ani tsantsa makarantun islamiyya bayan alqur'ani suna koyar da hadisi da fiqhu dan bambancin kenan da aka samu aka yi tunani ana so a haɗe waɗannan guri guda to bayan kwana kaɗan abubuwan suka yi kasa mun san abin da yasa ake so a sauƙaƙa wannan da farko waɗannan yara ran masu karatun alqur'ani ya sun fi karfin a kira su jahilai ko ba ne da a kira su jahilai ba wanda ya san alqur'ani ya iya rubuta shi ya karanta shi ya haddace shi ba za su kira shi jahili ba ko da kira din da yake karatun boko ba saboda haka duk wanda ya dubo waɗannan yara sun fi karfin a ce musu jahilai ka kira musu jahilai bai kamata ba
to mako mai zuwa kan zamu ji cikakken bayani a bakin malam kuma kamar ga daidai da maganar da kike dazu kike cewa yanda zamanin yazo da karatun
kuma kamar ne shi mahanga wanda shi yana ganin aya karatu kai kuma can gurin
ka kai ba ko kuma wancan ya ga wancan bai yi
ba
to dole ku a samu matsaya kenan guda daya to mako mai zuwa zamu ji ta bakin karshen ta bakin Tijjani Balakal Rawi yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bugaji
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya hada mana umarnin shirin nake bada hakurin yanda bamu sami mai fashin baki akan maganan yajin aiki ba sai injiniya mu ne Cornelius wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook shine Solomon Jack Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kuwa ba ta mance ba